haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 16 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Asabar hukumomi a Faransa sun sanar da cewa wani dan kasar China ya je yawon shakatawa a Faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. Mutumin mai shekaru 80 wanda ya mutu a birnin Paris ranar Juma'a shine mutum na farko da ya rasa ransa a nahiyar Turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga China. Baya ga haka a nahiyar Afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar Masar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin China suka bada umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin Beijing dole ya killace kansa na tsawon mako biyu yayin da China ke kokarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Jaridar gwamnatin China Beijing Daily ta rawaito cewa duk wanda suka bi jirewa wannan umarni to doka za ta yi aiki a kansu. Yau Lahadi hukumar lafiya ta China ta ce an samu ƙarin mutane 139 da suka mutu a dalilin cutar, lamarin da ya sa yawan waɗanda cutar ta kashe ya kai sama da 1,650. Jiya Asabar sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya yi kira ga shugabannin duniya da su farga domin ƙalubalanta yadda China ke ƙoƙarin mamaye al'amuran duniya. Yana mai cewa China wacce ta fi kowace ƙasa yawan jama'a a duniya na ƙoƙarin ta ga ta cimma burinta na kowane hali. Esper ya kuma jaddada matsayar cewa ba wai Amurka tana takalar China da fada bane, amma ya nuni da cewa China na ƙoƙarin ta ga ta fada da ƙarfin sojanta nan da zuwa shekarar 2035 ta kuma mamaye dakarun yankin Asia nan da shekarar 2049. Ya kuma zargi China da yin katse London a harkokin nahiyar Turai da sauran wuraren da ke wajen kasar.
The Chinese government, needs to change its policies and behaviors.
Esper ya ce ya zama dole gwamnatin China ta sauya manufofinta da irin halayenta, idan kuma ba haka ba ba mu da abin da ya fi mana balle mu kare wato tsare-tsaren mu. Sai dai ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce zarge-zargen na Amurka ba su da tushe balantana makama. A ɗaya bangaren kuma sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce zaman tattaunawa da kungiyar Taliban har yanzu yana nan tafi ta hanyar fara gwajin kwanaki 7 domin rage tashin hankali a Afghanistan. Jami'an Amurka sun ce idan aka aiwatar da yarjejeniyar wucin gadin yadda ya kamata hakan zai share fagen ci gaba da samar da cikakkiyar yarjejeniyar kwance damara da kungiyar Taliban wanda zai kawo ƙarshen yakin Amurka mafi tsawo tare da janye sojojin Amurka kusan 13,000 daga Afghanistan. Jami'an Amurka sun ce yarjejeniyar ta buƙaci Taliban ta dakatar da kai manyan hare-hare ciki har da wanda suke kaiwa a bakin hanya ko na ƙuna bakin wake kan sojojin Afghanistan da na sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a duk faɗin ƙasar. Tun farko dai sakatare Esper ya faɗa mahalarta taron manyan jami'an tsaro na duniya a birnin Munich cewa rage tashin hankali ba zai samu ba har sai an gwada, amma yanzu da alamu komai yana tafiya yadda ya kamata kuma dole su baiwa zaman lafiya dama. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya rage yawan jihohi 32 da ya yi gaban kansa wajen kirkira a watan Janairun shekarar 2017. A wani lamari na bazata jiya Asabar, shugaban kasar ya gana da ministocinsa da masu bai shawara da kuma manyan jami'an jam'iyya da jami'an tsaron kasar domin sanar da cewa ya yi watsi da tsarin jihohi 32 da suka sa aka kasa cin maslaha a tashin hankalin da kasar ta fuskanta tsawon shekaru 5. Kiir ya ce yanzu za a raba kasar zuwa jihohi 10 haɗe da wasu yankunan gudanar da mulki 3 waɗanda suka haɗa da Faibu da Ruwen da kuma Abei. Shugaba Kiir ya kuma yi kira ga ɓangaren na adawa da shi ma ya yi sakayya ta alkhairi kan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka. Shi batun adadin jihohi a ƙasar ya zama muhimmin batu a ƙoƙarin da ake na sasanta rikicin ƙasar Sudan ta Kudu, lura da cewa shi ne zai nuna iya iko kan yankunan da kowane ɓangare ke da shi. Daga ƙarshe dakarun gwamnatin ƙasar Syria yanzu suke rike da babbar hanyar Damascus zuwa Aleppo dake da muhimmanci. Waɗanda suke shafe makonni suna ƙoƙarin kwatowa daga sojojin ƴan aware da Turkiye ke marawa baya. Kamar yadda dakarun Syria ke ci gaba da shiga yankin da ƴan awaren ke rike da shi a Idlib, Turkiye ta aika dakarunta domin kare yankunan da suka mamaye, yayin da kuma ta tura ministan harkokin wajenta zuwa Rasha. Gidan talabijin na Syria ya nuna da katafiloli da ma'aikata ke kawar da baraguzai daga bakan babbar hanyar Damascus zuwa Aleppo, wadda dakarun gwamnati sau kwato daga ƴan awarin Turkiya ke mara baya a lardin Idlib cikin ƴan kwanakin da suka gabata.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jaridu na wannan mako, za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu, wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Niger, inda wakilin murya Amurka Sulaimin Barma ya haɗa mana rahoto na musamman, inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin ƴan jaridu.
Sulaiman Umar Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin ƴan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke na al'umma ne, shi ne ake cewa le droit du public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma, kenan aikin na kowa ne muke. Yau Sulaiman, ka tashi kana neman wani labaru, ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma kaga an baka shi saboda ana tambayan a wane wa iya tare da mu, wancan wa ba tare da yake da mu, kai dai kamar abin ne an dauke shi kashi biyu, kamar wanda wani minister ya faɗi akwai jaridu abakai kuma akwai jaridu makiya, yana akwai masu sama akwai wani bisa sama. To kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta ƙasa. Relation kin ko ku ince hulɗar yanda take, ba a sai ya hulɗa ce ga tanan sak tana tahiya. Tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su, akwai matsala sai an shiga kwama. Kamar yadda Hausawa suke cewa dan goki da gida baya daraja, sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi da demokrasi, demokrasi ba ta yi da jarida, kenan tare ne suke ba iya raba su.
Ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimate, Jaharo Mamman, ya yi ƙarin bayani a kai.
Sannan akwai ƙuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari, kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga waɗannan labarin, kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi dama ya yi hira da su don su kawo haske a ta yadda aikin ƙasa ta, da aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public. Shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma, a'a, daga inda kace jaridan jarida ne, daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma. Daga wannan lokacin labari ya yi ƙarhin naka ne, naku ne, na ƙasa ne gaba ɗaya, na al'umma ne. Mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su damar su maida mu nasu, ko kuma su maida mu ɗan adawa su ce mu ma tare muke da ɗan adawa.
To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi, hulɗa a tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan jarida sai son barka, ya kuma jaddada cewa ƙofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma.
To ina ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da 'yan jarida muna hulɗa da su, muna so abu guda ne ɗan jarida shi faɗi labari wanda zaman tashi kai ƙasar mu gaba ba wanda zai ɓata mutane ba, kuma ko da ɗan jarida na siyasa ko wanda dai ce faɗi abin da ke dama ɗan jarida ba ƙaramin aiki bane, tunda cewa aka yi ga iko ana za a ce shine kamar iko na hudu cikin ƙasa, saboda in babu jarida babu labari.
Ganin muhimmancin alaƙar aikin jarida da salon mulkin demokuraɗiyya ya sa shugaban ƙungiyar Onimed yi wa ɓangarori wannan tunatarwa, domin 'yan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya.
Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure. Lallai da kwai kuskure, kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yadda kundin ƙasa ya tsara, daidai yadda dokokin ƙasa suka tsara, shi mai iko, shi hukuma ta tunkari aikin jarida, shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani.
A nan minista Salisu Habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari.
Ɗan jarida ya zo ya tambayi labari an bashi bayani, amma ka san akwai bayanin da ba za a basu ba, saboda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi, baka zo ka tambaye mai iko ba, baka zo ka tambaye abubuwa ba, sai ka zo ka yi ƙarya. Kenan gwamma, in akwai wani abu a zo a tambaye mu, mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi. In akwai abin da ba daidai ba, dole ɗan jarida ce ku yi hankali, abu ka zawa bai da kyau. Daidai ne wannan. Kuma in wani an san ya yi wani cuta ko ya yi lahi, dole a ce wani ya yi lahi kaza. In an ga bincika an ga zancen na gaske ne, to kaga wannan jarida gobe wannan sai ma an ba shi gala.
Rahoton ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Nijar ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019, lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yan jaridu a jamhuriyar Nijar ya fara ne a cikin shekarar 1991, lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokuraɗiyya. Siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekarar 1993, lokacin da mulkin demokuraɗiyya ya ba da damar ƙirƙiro jaridu da yawa. A wancan lokacin rediyo RTT ya zama gidan rediyo da talabijin na farko da aka fara kafawa a Yamai, babban birnin ƙasar, inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne. Tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yaɗa labarai na zamani. Gwamnatin Nijar ta bullo da daftarin doka kan kare 'yancin 'yan jaridu a cikin shekarar 2018. Wannan yunkuri ne na haifar da buƙatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida, 'yancin faɗin albarkacin baki, da kuma 'yancin kafofin watsa labarai, wanda kuma da muhimman ƙa'idoji don kare 'yancin 'yan jaridu. Ƙididdigar ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders wadda ta fitar a shekarar 2019 ta ce jamhuriyar Niger ita ce kasa ta 66 da 'yan jaridu suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. Sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin 'yan jaridu na wannan mako. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Sule Mummuni Barma, sai Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka.
A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Sunana Hajiya Umma, ina nan zaune a birnin da magarin ga amfanin su ba sosai a cikin kasar mu. Su wannan kasa dakaru da aka jibge mu a kasa. Ni sun ce suna da kayan aiki. Sun ce duk abin da yake tafi a kasa ma suna ganin shi. To ban ma ganewa a rika karshe mu nan sojoji kuma a ce an zo taimakon mu. Gaskiya shugabanninmu su bude idanuwan su su gani abin da ake yi. Kullum mu ne ake kashewa. Ina kayan aikin da suke suna da? Ina na'urorin da suke da? Kuma wannan ƴan ta'adda ina ne suka samu kayan aiki? Ina ne suka samu motuna da bindigogin da kayan aikin da suke nan suna karkashe mu? Kenan in gaskiya ne a tahi kafada da kafada in gurin yakin ne a tahi kafada da kafada. Kenan ai an san tare muke da su. Amma kullum mu namu ne su ai surprender ana kashe su.
Jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a cikin wannan sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Bari mu fara da tambayar shin gaskiya ne duk abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Niger wato Isu Muhammadu yana yi ne a bisa umarnin shugaban Faransa Macron? Ya maganar zargin wasu ta daban da ke cewa ai shugaban Faransa Macron din ma ya cika rena shugabanninmu na kasashen Afirka. Kuma ma shin me bambancin kasashen da ita Faransa din ta mallaka da wanda Burtaniya ta mallaka idan ana maganar ɗaukar umarni daga tsofaffin yayangijin nasu?
In dan mulkin mallaka ne Ingila ta yi shi. Kaga tana haka wannan Ingila ba ta ma ba Najeriya mulkin mallaka ba ta ga ma gane ba mulkin mallaka tana haka na? Dan shi ne yake kwatanta gaskiyan da muke suka alaƙar ƙasar Faransa da ƙasashen.
Mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na a kada shugabanni wanda al'umma suka zama.
Kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya.
Shi ma
kuranta. Yare na mutane ne bai ɗauke su ba a shugabannu. Inda ya ɗauke su a shugabannu sai ɗauke shi a kamar shugabannu. Shi yanzu yana cikin Tsaka Mai Wuya ne. Kamar kira da na haurataka.
Wannan suna cikin batutuwan da za mu taɓa a wannan kashin na muhawara da wakilinmu na Niger Sule Mummuni Barma ya shirya mana da 'yan siyasa guda biyu, wato Abdu Idi na kungiyar fafutuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar NPR wacce ke kawance da jam'iyyar PNDS tare a mai mulkin Niger a yanzu. Yau fafatawa tasu za ta tashi ne daga zaton da wasu suke yi na cewa duk kungiyoyin da ke bayyana ra'ayoyin yabo ko sukan Faransa suna da wata manufa.
Kamar shi yadda ita gwamnati ke ganin ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata agenda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke
wasi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da yayi shi kanshi ba kalamu bane wanda shugaba yake shi shugaba na kowa ne. Kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk kasar Niger ta tashi kamar mutum daya. Tunda wanga yakin ba wani horon shi bane, ba wani sojinan horon shi bane za su zo su mushi. Sojinan mu ne, sojinan Sahel ne da 'yan ƙasa su ba da rahoto wa'anga wanda suke shigowa suna zambata mu su bar zamban mu ba wai horan shi bace za ta yi inda horan shi ce ai ba ba take nan kuma ba alama za ta gyara abun labarin da muke ake tsammanin su bada basa bada shi kuma lokacin da sojinan mu suke bukatar su basa nan wanga da abubuwa ne wanda aka sani ba wai ana hadin su bane kowa ya san su ana yin su ne yau ƴan mali sun san babu gaskiya tunda duk fitowar da suke yi bisa barkan ne suke yi da milisuma kuma su ne suka faɗi horan shin ita ta hana fama sojinan mali su ta yi kidal kowa ya sani wannan kuma kowa ya san ita take kare su kuma kowa ya san horan shi ta yi shilgaban tawatsa kasar Libya duka wannan kowa ya san su ita dai gaskiya sunanta gaskiya in ka rihe idan ka mara da ka kare ka bude tana nan ba gusawa ba take ba rihe ido ba yake gusata babu a tsari na alaka na duniya inda wani shilgaba yake ce ma wasu shilgabobi su iske Ingila ba ta ma ba Nigeria mulkin mallaka ba ta ga ma gane ba mulkin mallaka tana haka nan dan Kadiba dan shine yake kwatanta gaskiyan da muke suka alaka kasar horan shi da kasashen in dan mulkin mallaka ne Ingila ta yi kaga tana haka wannan kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya
shi
makuran da yare na mutane ne bai dauke su ba a shugabannu inda ya dauke su a shugabannu sai dauke shi a kamar shugabannu ai sauran wanda suka huce sauran shugabannu dai siyasa ɗaya ce amma suna tsari wanda za a yi a diplomasiya mutanen su zo an sun shiga cikin daki ya hadi musu abin da yake so amma fakka hutarwa gaban duniya kai kalamu irin wanga kama umurci shilgabanni har biyal na kasashe biyal masu zaman kansu ka ce su same ka to su same ka dan mi ɗan ƙasa ne yau ranar ta huto hannu bai rike ta ba zan cin shilgabannu bane ya gane shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne kamar kirarin na wahaura taka ka san da aka kashe wannan sojin na shi 13 yanzu matsala gare ya kasar horan shi yanzu majalisa tunda can demokarasiya ake bi shuraren yan kasa ake bi can suna so yanzu majalisa tana iya ta cila ta mushi ya janye sojina kuma kullum ai zanga zanga daga kasar shi ta fara kuma sai gashi yanzu an washi gari furjin musa da suke ma shi ba gabannin mu yanzu ba shi ma gabannin bane suke rikicin yanzu yan kasa ne a Mali yan kasa ne a Burkina yan kasa ne a Niger kuma sun gane ai ba yau bane ake abin shekara 50 ana yin wannan abin yau ne abin ya kai ya kai ƴan kasashe suka fito suka ce to ai bincike a nemi alaka wadda kasar mu za ta ci riba kasashen mu za ta ci riba horan shi ta ci riba shine muke hodi a da yazo nan kasar Niger baka jibo ta kalama da yace yana so kamar yadda president din Niger da parti presidential suka ce
jam'iyya mai mulki kenan
sun ba da kai sun bi yace yana so ƴan Mali su ma su haka nan su ce sun bi ƴan Burkina su ce sun bi menene amfanin sa me ya zancin nihin sa yana so yayi amfani da Niger dan ya raba Jason Sahel tunda shi president din Niger ba shi bane yanzu shugaba mai ci a zancen Jason Sahel to ayyana ga mota Jason Sahel ce kuma Jason Sahel shugaban Burkina ne shugabanta me ya ka zancen shugaban Niger a sawan ga zancen in makuran yana da wani abu yadda in wani abu ya same shi ba gabanin mu suke gudu su tahi da sojinan mu suka mutu da dauki jirgin shi in dai da gaske ne ya zo shi ayi da shi
Siraji idan aka dubi abubuwa yadda suke da yadda aka samu canjin ra'ayi daga wajen shugaban kasar Niger Isu Muhammadu akan maganar nan ta tsaro ko kuma matsayi da irin tasirin da Faransa ke yi a yakin nan da ake gwabzawa da ƴan ta'adda a yankin Sahel za a iya gane cewar watakila umarni ne yake bi na shugaba Macron bayan da shi Macron din a fili a taron NATO da aka gudanar a Burtaniya ya kwatanta cewar baya jin daɗin yadda ƙasashen Sahel wasu shugabanni ke barin talakawansu suna gwadawa Faransa da Faransawa kyama saboda haka ya umarce su su gaggauta zuwa birnin Po inda za a gudanar da wani taro domin su fayyace masa zahirin ainihin abinda suke bukata ko kuma matsayin su dangane da zaman rundunar ta Barkan a wannan yanki.
Yawwa Barma, in dai ayi gaskiya ayi adalci ayi bai ka kuskure ba ko da dai rana a ce shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na kasar Niger. Yawan diba kasanmu tana cikin kasashe wanda ko da yake akwai yan ta'adda suna mun banna sosai, muna cikin kasashe na cikin inda ke da tashin hankali wanda ke tsare da ƙarhin Allah. Ana tsaye ana kokari saboda kowa ya kwana lahiya ya tashi lahiya. Hai wa'innan masu daidaitawa suna kururuwa ko da lokaci, ka gani duk abin da ake yi saboda kowa ya kwanta lahiya ya tashi lahiya. Abin nihi shine yake ba mu mamaki wannan ƴan society civil na kasar Niger wanda suke ta wannan halbalbe, ka taba ji inda suka fito ko da ɗaya rana suka ce sun kawo wani declaration ko wani abu na kwatanta wannan aiki da ƴan ta'adda suke bannaci? Mu abin da ke ba mu nihi ko da lokaci sai kaga kamar wani abu ne da tura suke ce ma connection, sai ta di su a tsarin su wannan ƴan ta'adda kamar wani dama ce ta ba su ta huddo ide koko duk wani lisahi na rashin tsari na cikin ƙasa na a kawo tashin hankali na a hurgita ga baki ɗaya na a rasa inda za a shiga. Mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na a kada shugabanni wanda al'umma suka zama.
Kana ganin kamar suna so ne su yi amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma
wata manufa. To ba haka nan bane, ka taba ji ko so guda sun hito sun ce wannan ta'adda aikin da suke bai da anwani a zaman cikin wannan kasashe? Ka taba jin declaration din su musamman? Ni dai ban ji da ba. Ko da su guda su fito su yi declaration ta kamemiya ita kadai su ce wannan ƴan ta'adda a yi sau da ƙawa a yaƙe su, tunda ba su son zaman lahiya, ba su son ƙasashenmu su ci gaba. Suna da lalin nasu lisayi sun san da mun sani jar.
To a gaishe ku malamai, sannu ku da fama. A shirin makon gobe Allah ya kai mu, za mu ji dalilin da yasa shugaban Faransa Macron yake da wata ɗabi'a na yawan son gana a keɓance da shugabannin ƙungiyoyin da ake kallon ƴan ta'adda ne. Kuma shi shugaban Niger ne kaɗai ra'ayinsa ya sha bamban tsakanin shugabanni biyar na Afirka game da maganar ci gaban bakin sojojin ƙasashen ƙetare a yankin na Sahel. Ya masu yin Niger suke kallon gaiso ta'aziyyar da shugaban Faransa ya kawo musu can makonnin baya lokacin da aka kashe musu sojojinsu? Muna fata za ku kasance tare da mu domin jin waɗannan batutuwa. Yanzu zai bari mu yi godiya ga su bakin namu Audu Idi da kuma Siraji Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Muni Barma. A madadin su duka da ke can Yamai, Ali Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC. Muna fatan mun baku lami lafiya.
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
VOA Africa.